Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba, da fata an wayi gari lamun lafiya. Ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zabo domin ya dashi daraktan hukumar leƙin asiri na ƙasa ya janye biyo bayan shaku da aka bayyana akan ƙwarewarsa da kuma sanin aiki. Dan majalisar dokokin Amurka John Ratcliffe da ke niyyar nada shi daraktan hukumar leƙin asiri ya ci gaba da zaman sa a majalisa, inda yake taka muhimmiyar rawa a aikin sa na wakiltar al'ummar jihar Texas da kasar mu baki daya, a cewar wani sako da Trump ya fitar a Juma'a. Shugaban kasar ya zargi kafafen yada labarai da binciken kokaf da ya janyo wannan shawara, inda ya fada a fadar sa ta White House a Juma'a cewa kafafen yada labaran ba su yi wa Ratcliffe adalci ba, kuma da hakan zai sa a sha wahala wurin tabbatar da Ratcliffe. Wannan matakin na zuwa ne wuni biyar bayan da shugaba Trump ya ba mutane da dama a Washington mamaki ya zabo Ratcliffe mai biyayya gare shi, kuma dan karamin mamba na kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai. Yayin da ake fama da tankiyar kasuwanci tsakanin Amurka da China, wasu manyan kasuwannin hannu jari a Amurka sun fadi a Juma'a, babbar faduwa a cikin shekara daya wanda ya bayyana a makonni biyu. Manyan kamfanoni sama da 500 da ke karkashin kasuwar hannu jari ta S&P da kuma kamfanonin karkashin kasuwar hannu jari ta wato Nasdaq sun huskanci faduwar kashi 3.1 da kuma kashi 3.9 cikin 100 a wannan mako, yayin da kasuwar hannu jari ta Dow Jones ita ma ta huskanci faduwa mai muni a mako a cikin wannan shekara, inda ta yi kasa da kashi 2.6 a cikin 100. Sanarwar bazata da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wuni guda bayan wani karin kashi 10 cikin 100 a raguwar harajin dala biliyan 300 akan kayayyakin China, ita ce ta haifar da wannan matsalar da ta jefa tsoro a zakatan masu zuba jari. Jama'an gwamnatin Trump sun ce martani da kasuwannin suka bayar ya wuce gona da iri, sun kuma nace cewa Amurkawa ba za su ji zafin harajin da aka tsawwala shi a yanzu ba. Da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta mai daraktan hukumar tattalin arzikin kasa Larry Kudlow ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewa China ta fi huskantar dawainiyar tattalin arziki a wannan yakin. Ya ce ba su yi wani karin farashi akan kayansu ba saboda kada a basu a baya, kuma hakan na nufin lamarin zai yi illa ga riba da kamfanoni da kuma tattalin arzikin kasar China ke huskanta. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin soji a ƙasar Sudan sun kama mutane da dama da ake musu zaton suna da hannu a cikin harbi da kashe masu zanga-zanga a cikin biranen Al-Ubaid a ranar Litinin da kuma birnin Omdurman a ranar Alhamis. An kama ƙananan sojojin Sudan su hudu a jiya Juma'a akan mutuwar wasu mutane guda 6 a cikin masu zanga-zangan a birnin Al-Ubaid, kana gwamnatin soji ta wucin gadi ta kuma kama mutane 7 a rukunin sojoji masu kai dauki na gaggawa nasaba da wannan lamari. An kuma kama wasu mutane biyu da ake ganin suna da hannu a kisar mutane hudu a zanga-zangar da aka gudanar a birnin Orduma Omdurman. Duk da kashe-kashe da ake da kuma karin tankiya da ake samu da yammacin ranar Alhamis, gwamnatin sojoji ta wucin gadi ta sake ci gaba da zaman tattaunawa da haɗakar kungiyoyin fararen hula masu rajin kawo sauyi akan raba madafun mulkin kasar. Bangarorin binde suna kokari ne su amince akan tsare-tsaren kundin mulki na kasar wanda gwamnati mai shigowa za ta yi amfani da shi tsawon shekaru uku kafin a gudanar da zaɓe mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barka da asuba Daula.
To amin.
Wannan tashi lafiya.
Barkamu da
asuba. Ya
saduwa a cikin wannan sabon shiri na wannan mako. To yar budi da ana shan ana bacci na
sai. To sallu sallu. Ya aka ji da
hidima. Aina ce zan ba yan abar ya huce labari.
Wani labari.
Ina zaune America kullum a gayyace ni gida in ce in ta shiri ni ta in ta shiri ni ta. Oh Allah ai dai na je na ga gida aljannan duniya. Aljannan duniya gidan alheri mai dajin nan wannan mutum na ba zai manta ma duniya yake ai kana cikin wannan lalle na ga abu kam a Amurka ma wannan Amurka ce
karkata wani
ya
tsammaci cewa da gaske kike wani ya tsammaci cewa yau mun yi bakuwa a wannan zauren ga muka gayyaci babaki
haka
Amina Usman ba da ake kira Amina of Africa
haka
to akwai yan wake da tai musamman guda biyu da muke so mu buga wannan babi da wata hira da muka da ita tai waka kan yan arewa tana bugatin cewon maimakon a ci gaba sai koma baya ake samu
gaskiya
kan da so na bugati na ne mun sanin jin me yasa take gani ake komawa baya menene take gani ya kamata a yi da batun shan miyagun kwayoyin nan da ake ambato
lalle da ba ma sai kin ji da ni sa muku ma baya kam ana samun shi kullun ne irin wannan rikici da ake ta fama da shi gagar kuwa da mutane ai sai mana ɗaya daga cikin manyan koma bayan da muka samu a arewa maso arewacin Najeriya
to nan an jima kadan kafin mu kai ga wannan babin bari mu fara yadda muka saba
to haka ne kam
amika da zumunta to muna da gaishe da dama bari mu fara da wannan gaisuwa daula shi sakataren ɗarikar ikuwa na ƙasa baki ɗaya rabaran Yunusa Madu sun yi aure sama da shekaru 20 Allah bai ba su zuri'a ba sai bana kin san a wannan zamanin da dama da amince ba an yi wannan auren aure ya mutu
gaskiya kan zamanin yanzu shekara 1 2 in ba ta yi ciki ba zaki ga an fara ana ke saka dawo
sama da shekaru 20 ana maganar da 25 ma sai wannan karo Allah ya albarkace sai kuma ba su tagwaye yan biyu maza Hassan da Usaini
Allahu akbar ai kyau to Allah ubangiji ya raya to
muna musu barka muna asamun na Allah raya Hassan da Usaini Allah ya sa su zama su tashi su zama yaya masu
ake amfani masu albarka
haka ne
haka
to bari mu mika wannan gaisuwa fata alheri zuwa ga iyalan gidan Dikko a binnan Kumasi ko a jagora
kin zagaya teburin baba ne kin ji birnin Kumasi kin zagaya gefen baba ne alheri da baba Ala nuna mana
nagomba ba mama
ka zo magana nagomba komai nashi daban
nagomba ba mama to muna gaida ustaz Armaya Udiku da Faisal Mamman Dikko damburan sarkin zangon Kumasi da kuma baba Jibrin Dikko da Audu Umaru Afafa Dikko da Umar Faruk Mamman Dikko da Murtala Mamman Dikko da Gadi Umaru Dikko da Ahmed Sise Mamman Dikko da Mubarak Mamman Dikko sai kuma Hajiya Natoma Mamman Dikko da Hajiya Rabi Umaru Dikko da kuma Garba Ji Yaro Dikko duk yan dikkoki binin Kumasi to duk ma wanda suna su gudduku a Kumasi
kawun a shiga babu wani dariya an fara baki dariya yanzu na abin da ya faru a cikin studio din nan da masu saurare sun ji ni ina ihu yanzu karkashin tebur ina wata yar waya ce ta bado sai na dauka bera na so zaka dan in sa gudu sai na hango a ce wayan abin na kunnan nan ne mata da bera to ni ma bari na sada zumunta ga wannan gaisuwan fata alheri ne na abari ya huce zuwa ga Ibrahim Garba kan Karofi da Bashir Kasim Mahmud da Alhaji Muhammad Adakawa da Bashar Dahiru dan Bacan Gumel to wannan ina jin shi ma dai ko ni na zagaya dai ko shi ya ajje mana cikin takardun mu dai kaman an shiga Gumel din su karfi lahashin kenan da Dr. Usman Muhammad Gumel da Kabiru Dan Juma da Anas Saminu Jain Makira da to kuma ga Makira kuma baba Yakubu Makira na baba Makira sai Jibril Lawal Tabida da Ruma Sa'u Muhammad da Shamawilu Muhammad to Allah sa na fada wannan sunan na karshe daidai da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya
sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Iro MKD yace salamun abiyo ya Hausa ina jin ko ina so yace suna na Iro ne mu dake ke kura karamar hukumar a wai jihar Nasarawa yace anti gires da daula barkan mu da kokari dan Allah ku bari ya huce
Ai na ya
zai mu bari
ya huce
wai wani
su samu
rabon su wai wai ko noma hudu
Gaskiya kan wannan kan ya iya noma.
Allah ku bare wuce yi kullum ba hudu. Daga nan sai ku bi kafin sakon dubun gaisuwa ta zuwa ga aboki na Ibrahim Musa wada barkin ladi da makwabci na ogana. Yace ko buhu mai gyaran toci ke kura ne to Allah ya sa sunan shi buhu ne ba Nuhu yake so yace ba
to shine
aha sai kuma siriki na dake jinyar karaya a jihar Kaduna tawo sai wakili kasamu Allah ya bashi lafiya
to amin
Allah sa dai to ni dai
faɗa sunan shi wannan
ko suna ne ko an samu kuskuren ke ce rubutu ne dai abin da bai ma'ana ba amma dai shi ne wannan wasika ya san abin da yake nufi sai kuma Ayuba sarkin hakuri lafiya da Bashir Tela lafiya da Labaran Maina jakadan bare-baren lafiya da Aliwa Serimi uku lafiya sai Suleiman Aliwa si lafiya da shugaba Ubayo Sabon Tegi lafiya sai Habibu Magaji lafiya da shugaba Garba Sale da likitan radio Agwabu Duma sai kuma mai martaba sarkin Awe Alhaji Isa Umar Abubakar na biyu da fatar an tashi lafiya
to ni ma ga wata takarda na a hannuna inda yace assalamu alaikum VOA Hausa daga mai sauraron ku a kullum Bala Muhammad Dambam na jihar Bauchi dan Allah gana wa gaisuwa zuwa ga daga farko zuwa ga Yakubu Abdullahi Dambam sai shugaban Manu Jingi tashar mota misau sai Kaltume mai kosai bakin kasuwa Dambam sai Ladan Bawan Gyada Akuyam jihar Bauchi sai Malam Halladu mai maganin gargajiya unguwar Nasarawa Dambam sai shugaba Iliya mai shayi Garki da Hamidu Kalalu Buwa Nija to
kalala buwa
to
wajen matan su kalala buwa haka daga Nigeria Nija kullun lokacin suna na kalala buwa daga Nigeria Nija
to yace da fatan duk suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku Bala Muhammad Dambam haka ne to kai ma muna miƙa gaba da fatan ka waye gari lafiya Malam Bala Muhammad Dambam sannan ku mutanen arewa na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin sadauna ta faban lewa an yi shugabanni masu kishin mutanen su zaman karuwa zaman cigabawa zaman ban sha'awa shugabanni masu aiki kaman bayi ina masu mulkin yan arewa ku tashi ku farka yan arewa ku duba matasan yan arewa
da kamar yadda muka yi alƙawari dazu-dazun nan muka hira da ita babaki Amina Usman.
Amina Usman yana ganin sunan na ce wannan safta ga jima'iyata da sunan da sunan baban duka.
To ga yadda hirar ta mu ta kaya.
Na rinwa na fara wasannin gabatar da shiri wajen sunan a gidan talabishin NTV a shekara shabi na fara gabatar da su shirye shirye can bai iya ba na zo na iya na aka koya mani mahaifiya ta take ta nuna mun da yake kama tana cikin wannan ta ke yin gidan kashe abu samanja da abubuwa ne na hausa ne da ake tarihi da alfahari da shi ta kawo irin su mamman shata su barman coci su a tunatigo ta kawo su saboda ita ma tana da sha'awan shaga tana tura mutane tana yin abubuwan gargajiya to ni kuma ban san wannan sai dinga gani kamar ina ma mahaifiyata ne a lokacin sai yanzu ne da na gane ne ashe abun hadda kauna da su to shi ne ni ma yanzu daga shirye-shiryen nan na zo na koma ina ɗan na fara su waƙoƙi na gabatar da sanarwa irin wayarwa saboda ina kishi in ga mutane sun shiga hali kuma babu mafita wato kina a turanci human rights abubuwa da kuma humanitarian services
kin bayyana cewa kina sha'awar waƙoƙi kin rubuta ko kuma kin yi wadansu waƙe-waƙe kenan
na rubuta waƙoƙi da dan dama ina rubutawa kaman poem haka in dinga faɗi har ya zo kuma ina irashi a waka na rubuta waɗansu waƙoƙi na rubuta waƙoƙi a turanci da waƙoƙi kafin na zo na koma ina yin waka yanzu a Hausa
to
na yi waka wannan sanka wannan ya yi tafiya da dama akan mace ta so na miji tana son shi bata san me ce zai dawo ya yi ta ba ya yi tafiyan shi haka dai waɗansu mata suna samun challenges na ga waɗansu suna samun damuwa shi ne waƙan da wayartarwa ma waɗansu su san waɗansu fata suna da damuwa haka suke ta yanayin tunanin su sai kuma na zo na rubuta wani ana kiran shi yanzu yan arewa waƙa ne akan arewa gabaki ɗaya abinda ake ciki a cikin arewa da shugabannin da matasa da yanda kuma za a samu mafita
yawa to a cikin waƙoƙin da kika rubuta ko kuma waɗanda kika yi ko kuma ƴan rubuce-rubucen da kika yi wanne ne yafi burge ki kuma me yake sa kika yi shi
na ji daɗin wannan tambayan sosai dama ban taɓa wani waƙa ba da zai iya zo min ya man daɗi a cikin zuciya na kaman yan arewa da aure take watan ana kiran shi auren ɗanɗano saboda cikin matsalolin da ake ciki kenan a cikin arewa za a ga mutum yau ya aure budurwa da kyawa cikin wata uku wata hudu ya saki ta to shi ne ake kira aure saki ko auren ɗanɗano to muna son mu rage irin wa'annan abubuwan shi ne ne waka a kan shi kuma akan yan arewa akan shugabanni lokacin su Sardauna da Tafa Balewa an yi shugabanni da hakimanmu da al'adunmu na gargajiya gabaki ɗaya ana kishin ƙasan lokacin sosai lokacin an riga an yi yaƙi an riga an zo an samu kwanciyar hankali da daidaitawa ana son kawai a ga mutane sun ci gaba ne wannan ya taimaka wannan wancan ya taimaka wannan ba lallai ɗanka ba ko ɗan wani to yanzu an bar talakawa a baya sosai an bar su a baya ga tsarinmu na shugabancinmu yana ƙara gaucewa daga wajenmu ya kamata a ce an zo na an yi tunani ba lallai sai a ɗanka kaɗai ba ne talakawa idan ba a jan su kusa-kusa ba a sa su a kan hanya za a ta samun matsalolin da ake samu yanzu a ce wannan tashin hankalin wancan tashin hankalin wato kenan kungiyar ma da ba a san su ba na tashin hankali ma bai je ƙara yaɗuwa ko ya fara girma a wani waje saboda wannan wani ya gaba a yi tafiya da shi zai je ya haɗa kungiya ko ya je ya shiga kungiya shi ma ya ɗan samu ƙarfi ya ga waye za a yi da shi to shi ne na zo na yi tunani na ce to yana da kyau a wayar da kansu
to a ganinki menene yake kawo tashe-tashen hankulan nan ko kuma bayan da ake samu a arewa
shugabannin ne sun riga sun take layi ba wai ba a zuwa kushin a san yadda za a yi a samu sauki ana yin sauƙin daga sama ne aka kawo ɗan jarida aka kawo dai a je dai a dinga ko wannan ya je da ɗaukan hoto da sauran yanzu abin ya wuce na ɗaukan hoto na kamar shirya fulafulai da sauransu abin yanzu ya koma mutum ya je daga tushe ƙarƙashi ya yi aiki kamar ka je kama je ma kana aiki ma mutane ma ba su san kana yi ba daga baya in ka ci aikin in ka samu nasara sai ka zo ka baza ka nuna haka tura
to cikin waƙoƙin nan Daula kamar yadda ta bayyana bari mu yi wannan waƙa guda ɗaya sabili da lokaci ba za mu iya ci gaba da wannan zuwa ƙarshen wannan hirin ba bari mu jabirki na amma bari mu taɓa wannan waƙa ɗaya daga cikin waƙoƙin da ta ambata ta yi wato waƙa da take cewa ita dai musamman tana magana ne akan yawan sakin aure ana aure kafin a kifta ido auren ya mutu tana cewa ana yin auren ne ba
da koyon zama ruwan dare ba kaman ma a arewacin Najeriya abin nan sai a hankali kam aure saki
Na kin tuna mun wani wa'azi da shekaran jinjin abin nan ranan Juma'a ne ko aka aika mana na office muna kallo da Sassar Bilu na Kabir Gombe shi ma haka yake magana yace wa ya kamata yanzu kila ka ya kamata a ƙara maza da wainiya aure kilan aka kaga sun kashe kuɗi za su fi jarrace matan ba za su saki su ba amma suka samu mace da sauki shikenan
a to ai kuma sai kuma galibi mama masu kuɗin fa su suka tunda dai su suna da kuɗin kashe kuɗin ba wani
amma alheri aka ce ka kawo abin nan
miliyan 100
sun gwal na 500 ka kawo wacce ka kawo wacce abin ko ba ta ba su auruwa kenan
a to ke dan kuma sai su kwante
a yi kwante ka
Allah ya dade ta to bari mu tafi filin babi na labarai mu
haka ne
wannan labarin
wanda ya cece mu ba
Abdulrazak Mohammed ya kuma da labarai guda biyu duk na Fulani
to wai Allah ya tura mu gani gashi ne na farkon nan cewa yi daga Abdulrazak Sardauna matasan Patiskum yace wannan labari ne na dan Fulani wani dan Fulani ne mamarsa babarsa kenan da kare ta zo ta aka zo ta mutu sai aka zo ana zaman gaisuwa dinnan ana jana'iza ana ta kuka kowa na ta kuka aka sai aka ce mishi kai hakuri Allah ya mata rahama ayi hakuri sosai sai ya kalle sai ya ce kuna ma ban mamaki kuna cewa ma in yi hakuri kenan shani ya ta mala ta mutu da ciki na hakura ballanta inna abun ka da babban lafiya ne
wanda yafi mushi daraja kenan
sai ya ta mutu da mutu bai ya hakura kenan wannan kuma asara ɗaya ne babar shi ba ta da jiki
ai ta mutu babba ai an to sai hakuri Abdulrazak ya kuma babu labarin wani labarin na babban lafiya na har yanzu yace wai wani babban lafiya ne baban shi ya je Makka sai ya mutu a can to aka zo ana mata mashi ta'aziya shi dai wannan labarin nashi duk mace mace ne Fulani ke mutuwa to aka zo ana mashi ta'aziya ana cewa ashe baffa kan ya mutu a Makka wai sai ce to sai Fulani din yace ba gane shi wai yace Allah ma baka je masa ba kada nan zo ne yana kashi gaban ne haka
ka bi shi ka sami shi gidan shi ka
sami shi ba gani shi abu da ya kai shi shi ba
kai na zama da shi
wala Abdulrazak Mohammed mun gode da wadannan labarai muna gani Juli ta fara daga mana hannu sabin da aka yi zuwa
da kika ce ka bo mu anje ina son bada labarin amaryan madara wata ce akai aurenta wancan makon da ya gabata ake ta sawa a cikin babuwa da
labarin babun lata ne kika fito ka
lata dishi ne aka sa bata amaryan madara
ita ba babun lata na ce ko
babun lata na ce
to daula guna wannan maganan dai ina ji ko ina cewa to na yi tambaya na ce to wannan nuna isa ne da gata ko kuma
ina ji gaskiya da nuna isan nan da gata dan an nuna lokacin da ake daukan amarya private jet guda 10 suka yi layi ana daukan amarya dan amarya an wanke mata kafa da madara
to
wannan to ina jin gaskiya gata ne da kuɗi dai da isa da arzikin gaba daya
to Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa Allah ya sa an yi adace to kamar yadda muka faɗa Juli tana cewa kun shiru sabili da haka zamu ja birkin nan yanzu a madadin
Daula Salim
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
to amin
da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
Musique et info pour chacun.